This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tushen FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Alon da kuma Niyya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Usman Ahmed Kabara. Muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya, za ku cewa mutanen al'ummar Ko dake cikin jihar Adamawa sun ce baya ga harin ƙarin adadin mutane 68 da suka mutu. Ha kuma kawo yanzu ba wanda ya ce musu ku ci kanku. Kana muna dauke da shirin Jummai Ali na rigakafi tambarin lafiya. Sai labarin da suka dauke hankalin jaridun kasar Ghana. Har ila yau za mu kawo muku ra'ayi daga bakin mai shi. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Tumasa sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da shan hantsi. A yanzu haka dakarun yakin Amurka na jibgi a kasar Libya da nufin zakulo abokan da za su hada hannu tare don fadada manufofin yaki da kungiyar ISIS wadda take ta yan ta'adda. Jami'an da suke yada labarai a karkashin jagorancin Peter Cook daga fadar ko kuma ma'aikatar Pentagon ta tsaron Amurka ta bayyana wannan bayani. Ya bayyana cewa yanzu haka yan sojojin da aka kai Libya suna can bisa amincewar shugabannin na Libya kamar yadda suke bukata. Ya ce duk da yake ba wani fada ake na a zo a gani ko a Libya ba, to amma yan ISIS na da ƙara ƙarfi a cikin wannan gari, sannan kuma suna neman yadda za su ƙarfafa kansu domin in aka yi la'akari da yadda suke a Sirte da makwabtansu. Haka kuma jami'an Amurka masana harkokin tsaro sun faɗa muryar Amurka yadda wasu kusoshin mayakan ISIS kamar guda 500 suka bar Syria zuwa Libya a 'yan makonnin da suka shuɗe. Jami'an yammacin Turai ma sun yi kiyasin akwai akalla mayakan ISIS guda 5,000 a Libya.
Shugaban kasar Sudan ya bada izinin buɗe kan iyakar kasarsa da ta Sudan ta kudu a karan farko tun bayan ɓallewan yankin kudancin kasar a shekarar 2011 bisa muradin kasancewa ƙasa mai zaman kanta. A jiya Laraba, kamfanin dillancin labaran Sudan din ya rawaito shugaba Umar al-Bashir yana cewa muna baiwa duk hukumomin da ke da alhakin buɗe kan iyakar da su gaggauta aiwatar da wannan umarnin na buɗe kan iyakar. Wannan dai wani mataki ne na daidaita alaƙar da ta barbare tsakanin ƙasashen biyu tun bayan ɓallewan kudancin Sudan din a matsayin ƙasa mai cin 'yancin kanta. Sai dai yakin basasar da ya barke a Sudan da kudu ta kudu har da maganar iko da wani ɓangaren kan iyakar da ke da man fetur, wanda hakan ya haifar da dubun dubatan 'yan gudun hijira a wannan lokacin a kuma ƙasashen biyu.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Amurka ta buƙaci dukkanin ɓangarorin da aka gayyata game da tattaunawar zaman lafiya a Syria da su halarta ba tare da ginda wasu sharuɗa ba. Wannan dai zaman na tsagaita wuta a tsakaninsu, an kafa kwamitin wucin gadi ko kuma za a kafa kwamitin wucin gadi ne da ya kamata a ce ya fara aiki tun ranar Litinin ko kuma su fara tattaunawa. To amma aka jinkirta haka ɗin zuwa ranar Juma'a sakamakon jami'in jankar da aka yi ta yi a dukkanin ɓangarorin na waɗanda za a gayyata su halarci wannan taron sulhu na zaman lafiya. Rahotanni sun nuna akwai Saudiya da kuma ƙungiyoyi masu sassaucin ra'ayi na 'yan adawa wanda Amurka kake goyon baya, sai kuma 'yan adawar da ke da ɗaurin gindin ƙasar Rasha da kuma ministan harkokin wajen Siriya Wakil Al-Muallim. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya na musamman Stephen Dimistura shi ne ya bayyana haka ko kuma ya raba gayyatar da aka yi ranar Talata, amma sai dai jami'in bai faɗi waɗanda aka gayyata a cikin takardar ba.
Gidan rediyon 'yan ƙungiyar ta'addan ISIS ke yada farfagandan su ya sake bullo da wani sabon harshe don shiga sahun harsunan da yake yada shirye-shiryen da su. Gwamnatin Afghanistan dai ta kasa dakile jin wannan tashar na rediyon. Ya zama kenan ana jin wannan tashar a harsunan Pashto da Dari. Waɗannan yarukan dai su ne manyan yarukan da ake magana da su a hukumce a ƙasar Afghanistan. Wannan kafa dai da ita ce ISIS take ɗaukan ɗawainiyarta. An kafa gidan rediyon ne a shekarar da ta gabata, wato shekarar 2015, aka sa masa suna Voice of the Caliphate, wato muryar daular musulunci. a Najin Radio ne a tashar FM inda take yada manya-manyan labarukan har-haranta na kasar musamman inda yan ISIS ke da karfi ana kuma jin tashar har a Jalalabad babban birnin lardin Nangarhar da yankunan dake iyakar su da Pakistan Labaran duniya kenan muka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Adamawa inda al'umma ko suka ce kawo yanzu ba su tantance adadin mutanen da suka mutu ba sakamakon harin da aka kai musu. Hawa kuma ba jami'an gwamnati daga kowane mataki da ya zarce su domin gane irin bannan da aka kai musu. Ga sanu sa da mu da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Duka ta da musan cikin wahala, wahala da kake sani.
Wallahi hukan bamu ga wani jami gwamnati ko na kansila ma ko na karama hukuma belente ko feza ko wani bai zo ko daya ba.
Wasu daga cikin wadanda har da kauyen ko na karamar hukumar gire da ke jihar Adamawa ke kokawa game da mawuyacin hali da suke fuskanta. Bincike na gudanar ya nuna babu tanaji da aka yi wa yan gudun hijirar da ke tarwatse a kananan hukumomin numan Demsa da kuma Yola fadar jihar Adamawa. Na tambaye hakimin gire Dr. Ahmed Mustafa ko gaskiya ne an sanar da jami'an tsaro barazanar da mazauna yankin suka ce ana musu kwanaki kafin a kisa wannan harin.
To ne dade ana samu report muna reporting ma district council ma reporting ma police ma reporting ma kwai. To amma na shekaran salo ya canza kai dai duk report da ake yi babu wani matakin da aka dauka especially police ba su su arrest ba su yi kuma. Sai ran sanin da wuce sassafe ana tsammani su ne suka dawo kai attacking wannan area din.
Shugaban kungiyar rayawa na kauyen ko Mr. Steven Ngwasete wanda yace rundunar yan sanda Niger Adamawa na sane da takaddamar da ke sakanin al'umar sa da kuma Fulani makiyayya ya nuna takeicinsa da kin ba su kariya duk da cewar sun sanar da rundunar kafin a kai musu harin
kamin wayannan abubuwan suna su faru muna ba ma gwamnati sanarwa muna zuwa da wannan damoyi ta wajen karamar kuma ta gire kaman hakimin gire akan ga abin da yake da koya sakaninmu da Fulani a cikin kwanan nan ma ranar asabar ta gabata mun dungu gaba daya mun je wuri mun nuna kan cewa ga abin da yake gudana muka ba da damuwar mu shi hakimin ce ba damuwa za dauki mataki
Malam Muhammad Gazali shine commissioner rundunar yan sanda ta jihar Adamawa.
Lamido ya rubuto akan security abin na gire cewa ga abin da yake faruwa kuma sun rubuta ma yan sanda ba su dauki mataki ba sun zo nan wurin amma abin da suka yi shi wani ce su je su kawo DPO din ko ku su ce ma DPO din yana so in ganshi don in san matakin da zamu dauka kan irin tsaron da zamu yi a nan wurin ko kamun mu hankara sun fara raba goro sai suka fara musu tashi hankali suka fara buke juna gaskiya ba Boko Haram bane gaskiya zamu hade amma gaskiya kan hillani su suka kai wannan abubuwan ba wai Boko Haram bane
na tambaye sakataren kungiyar miyatti Allah na kasar reshen jihar Adamawa Malam Abubakar Nyako ko gaskiya ne zargin da ake wa ƴaƴan kungiyar na kisa wannan harin
kai ma dan jarida kace zargi kuma duk abun da ake zargi ba tabbas kenan mun nada committee mu su yi bincike
kowane irin hali jama'ar kauyen ko da harin ya rutsa da su kwanaki uku da suka gabata ke ciki da farko ga Plapane Hosaya
ba wani neman da yazo neman da muka gansu sune sun zo su dauki gaba kai akan cewa za zuwa aje su a tabbatar da lokacin da za zuwa bizni an zo kuma ba wanda yazo kusa da mu ga kai suna ta decomposing suna ta rubewa so an ce kowa ya dauki gaban shi aje a bizni mun tantalle kuma mu dauki gaba kai mun je mu mass burial
kafin mu bar wurin da yamma mun yi recording 68 har wa yau da nake maka maganan nan babu wani abu ko guda daya wanda zamu iya mu ce gwamnatin Adamawa ko aje ayi mana jaje ko a tsaya ayi wani magana kai akan cewa ga wani abin da ya samu wani community babu ko guda daya har yanzu nan kuma ba mu san inda muke ba
kakakin gwamnatin jihar Adamawa Yohana Matias hakuri ya baiwa jama'a da harin ya rutsa da su har sai lokacin da committee da gwamnati Senator Muhammadu Umaru Jibrilla ya nada ya kammala nazarin bukatun su
ka san mafi yawa gwamnatocin mu a nan a Africa ko ba ma kai Adamawa ce ba muna cikin hali ne na mai saka mai wuya wanda kowa ya sani shanin camps dole ne a tabbata an yi shirye-shirye kamun a kai musu abin
tambayar da ke bakin al'umar jihar Adamawa game da harin ranar Lahadi da ta gabata a kauyen ko na karamar hukumar gire shine na kasawar jami'an tsaro daukar matakan kauda shi kwanaki bayan an sanar da su yuwar afkuwar sa Sanusi Adamu sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola Nigeria
zauna lafiya al'umma ta kasata gudiya
To madalla kafin mu a ci gaba a jijije da wannan la har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu agogwa ce karfe 2 da minti 12 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
iyaye mata mu kai dadan murga masu sauraron rigakafi ta marar lafiya assalamu alaikum jummai ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da iyaye muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka. Dama kuwa an kirkiro wannan shiri ne na rigakafi ta marar lafiya a saboda kaurin sunan da Najeriya ta yi domin ta kasance daya daga cikin kasashe uku da suke fama da matsalar ciwon shan inna da duniya ke kokarin kawar da ita. Alhamdulillahi kwalliya ta biya kudin sabulu domin kuwa a ranar 25 ga watan Satumban shekara ta 2015 kungiyar lafiya ta duniya ta fidda Najeriya daga cikin kasashen da suke fama da cutar shan inna. Kungiyar lafiya ta dauki wannan mataki ne bayan an shafe kimanin watanni 14 ba tare da samun bullar cutar shan inna a duk fadin Najeriya ba. A lokacin ga shirin da muka gabatar
samun labarin cewa Najeriya ta fita daga cikin wannan matsala na cutar shan inna yayiwa mahukunta masu ruwa da tsaki da kuma al'ummar Najeriya dadi baki daya ga kuma abinda wadansu daga cikin su ke cewa game da wannan nasara da aka samu na kawar da cutar shan inna daga Najeriya.
Sunana Ibrahim Abubakar. To alhamdulillah mun godewa Allah kwarai da gaske da muka samu wannan ci gaba na rashin cututtuka na kasa. Yanzu muna kara godewa Allah akan wannan harkar lafiya. Allah ya taimaka mu.
Na Maryam Abdullahi gaskiya na ji dadi kuma Allah ya saka masa da alkhairi da fata Allah ya sa ta tafi kenan.
Sunana Rayanu Salisu. Gaskiya naji dadi a bisa wannan abu da ya gabata a bisa polio aka cire kasan Najeriya ba ta daga ciki kasashen wannan suke da cutar polio.
Sunana Kamis Ahmad. Gaskiya naji dadi ba kadan ba da aka hada wani aka yaki wannan cuta daga Najeriya.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Bello Danbe. Alhamdulillah mun farin ciki sosai saboda shi cuta aka ce kun fita daga jerin wannan cuta ba ku tare da ita dole ne a matsayi ra'ayinka da ɗan Najeriya ka nuna farin cikinka, kuma mun ji daɗi haka. Allah Ubangiji kuma ya kare mu duka wasu cututtuka. Kowa ma ta iya kokarinta, amma mafi akasari jajircewa ne yana ɗaya daga cikin jama'a. An waya musu da kai kaman masu unguwanni da sarakuna da sauran mutane wanda suka waya mu da jama'a kai, don kaga da ni kai na nan ban yadda da ita ba, ina ganin kamar yaudara ne ko wani abu. Kuma sai da ga lalle illolinta, saboda an nuna gashi nan zahiri wanda ya kama ya faru da su sosai. Shi yasa na ba da goyon baya 200-100 an ɗiga ma yara na, kuma na gani da ido na shugabanni suna ɗiga ma yaran su. Shi yasa na goyi baya da kira ga masu unguwanni da jama'a gari suka ba da haɗin kai, kuma mun ji daɗi da Allah ya kore mana ita. Amma har yau ina kira ga shugabannin mu, kuma akwai wasu cututtuka masu illa wa ƙananan yara, kuma da Allah a duba ka a gajiya, saboda mun samu wannan tafi ta hito. Allah ya kuma a waigo wata bangaren ga shi, kamar irin su kyanda da wasu tarin lalle da wasu cututtuka dai ƙananan yara. Kuma muna kira ga gwamnati nan ma ta juyo, tunda kaga ni kaina ta shahe ne, yau bai wuce kwana uku yarinya na wannan kyandan shine sanadin tahiyanta, duk da dai Allah shi ya kare mata kwana dawa. Muna kira ga gwamnati nan Allah ta juya wannan, kuma mun yi farin ciki da wannan, Allah ya raba mu da wannan. A juya kuma a duba wani bangaren.
Haruna A. Isa bakin gada Bagarufin Tuwa. Gaskiya wannan cuta da ta addabe mu ta shan inna da aka jajirce da fadakarwa da malamai wajen wa'azantarwa da komai da sarakuna, musamman masu anguwanni da suke bi suna jawo jama'a, suna nuna musu mahimmancin wannan abu, suna fahimtar da su ana ansan wannan abu. Gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi. Sai dai kuma akwai saurare na akaba. Gaskiya akwai wasu cuka wanda suka fado yanzu san addabe mu, musamman kaga bakon dauro da ake yi, sannan da amai da guda wannan da yake addaba jama'a. Gaskiya muna roƙo, muna neman alfarma da a dawo a ƙara taimakon mu, kamar yadda aka yaƙi cutar shan innan nan, haka amai da gudawa da bakon dauron nan a taimake mu shi ma a yaƙe shi, a fahimtar da mu. Duk da yake dai shi wannan yana da bambanci da shan inna, wannan idan kuka zo, in aka zo za a taimaki jama'a, nema ma suke. Muna fata da Allah a taimake mu.
Hajiya Zainab Ibrahim uwa ce wacce ita ma ta nuna jin daɗinta game da samun wannan labari na kawar da cutar shan inna, wato polio, daga Najeriya. Ga irin yadda hiranmu ya kasance tare da ita.
To gaskiya wannan ka abun murna ne, abun farin ciki matuƙa, saboda wannan cuta ta polio da wato muke fama da ita, wato ba wai muna fama da ita bane, amma yanda ake tsoratar da mu akan polio din nan, shi yasa wato ya zamana cewa duk hankalin kowa ya karkata akan polio polio. Shi yasa sai kaga ko wato yanda ake zuwa gida-gida din nan ana yin allurar nan, ma gaskiya ni dai bana gudun abun, domin mutane da yawa suna gudun wannan abu na polio, amma ni ban taba kin wannan abu ba. Kuma kaga wato mun gode ma Allah da har Allah yasa wato aka ce yanzu kasar mu ba ta dauke da wannan cuta. Gaskiya kan abun godiya ne, kaga yanzu nan zamu saki ranmu in mun ga masu alluran polio ma za a daina tsangwamar su. Dan gaskiya yawanci ya ta kai ga ana tsangwamar su ma, idan suka shigo mutane sai ai ta ganin kaman ba abin kirki suka zo da shi ba. Amma gaskiya ni a na ra'ayi wannan wato abin kirki ne, kuma abin murna ne, kuma abin wato da zami marabu da shi ne sosai sosai.
Me zaki bayyana irin yanda iyaye suka aishi alluran rigakafin da kuma irin fadakarwa da aka dinge shekarar shekaru ana abu daya, aje a dawo, amma gashi kuma Allah ya sa an kai ga biyan bukata.
To gaskiya da wannan kam wato akwai har yanzu maganan da nake maka, akwai wanda su basu yarda da akwai wannan cutar polio ba, saboda mu dai a gargajiyance ana ce mata wato shan inna. Idan dai aka ga wannan cuta sai a tunanin ku kaman abu ne da ya danganci iska ko wani abu makamancin haka, saboda haka mutane da yawa ko a cikin birni ma su basu yarda da wannan polio din ba. To amma kuma mu dai tunda dai an riga an zo an wayar da kai, an nuna mana kan cewa lallai wannan cuta akwai ta, kuma ba ta da magani. Idan dai har ta kama yaro to sai dai kafar shi ta shanye, babu wani abin da zamu iya ma yaro. To kaga ai dole ne wato zamu so mu kare ƴaƴan mu, zamu iyakacin bakin kokarin mu a matsayin mu na iyaye, mu ga cewa wato mun ba mu ƴaƴan mu kula da ya kamata. Kuma kaga wato gwamnati ta shigo ciki, masu unguwanni sun shigo ciki, mutanen gari kowa ya shigo ciki, an samu dai wato an hada karfi da karfe wuri guda, an samu an yaki wannan cuta, an fitatake ta daga wannan kasa. To mu ba abinda zamu ce sai dai mu gode ma Allah.
Ina da labarin cewa kaman a cikin ƴaƴanki akwai wanda aka yi tunanin cewa ya samu wannan matsala, amma kuma daga baya ya aka yi ne.
To gaskiya wato abin ne mai matakar daure ma mutane kai saboda kamar yadda na faɗa maka ni gaskiya ban taba kin wannan allura ta polio ba duk yara na ina musu wannan allura sai zamana cewa ina da yarinya mai kimanin shekara daya sai ta zo ta fara rashin lafiya ba ta iya tsayuwa kuma dai tana da wasu alamun cututtuka dai haka da ba a gane kansu ba dai muka yi ta zuwa asibiti daga baya dai muka koma asibitin gwamnati aka zo dai aka yi wato ba wai an mai test bane dai sun ce dai ana tunanin kamar tana dauke da wannan polio din wato muka dai fara treatment na polio kuma daga baya aka zo aka yi test yake shi ka san gwajin ma da ake na polio din ba ma a nan ake ba an ce Ibadan ake yi aka zo aka dauki jininta da bayan gida aka ce za a je Ibadan ai test to muna nan dai muna da ta treatment na polio kuma cikin wato ikon Allah ba mu dade ba mu fi sati uku muna treatment ba kawai sai ta mike wato kaga Allah wato abin ya nuna cewa kenan ba wai polio din bane kaman dai abin ya so ya shafe ta amma Allah ya kawo abin da sauki kuma daga baya ma test din ya fito aka ce negative wato ba ta da wannan cutar ta polio
a lokacin ya kika ji
ka gaskiya nayi matukar farin ciki saboda ni abin da ya daure min kai saboda ni naga cewa dai ni dai ina ma yara na wannan dugon allura da ake kuma ni ba wai na faye bana yawan yawo da yara duk inda zan je ni yara na suna gida gaskiya saboda lokacin ma ina aiki ba ni ma da lokacin ziyara ko tafiye-tafiye saboda yara na koyaushe suna gida so abin yayi matukar bani mamaki da aka ce yarinyata tana dauke da polio to amma kuma da yake Allah cikin ikon shi dai komai yazo cikin sauki aka zo aka ce mana ba polio din bane
to gashi kin yi bayani cewa kina zuwa wannan rigakafi sannan kuma baya ga rigakafin cutar shin ina akwai wasu rigakafi da aka yi ta yi ma ƙananan yara su ya zaki bayyana irin yanda ke kika dauki wayannan allurorin rigakafi
gaskiya waɗannan allurori suna da matukar muhimmancin gaske saboda kaga wato waɗannan allura da ake rigakafi ne na cututtuka da suke kama yara wanda kuma idan har Allah ya kawo abin da tsautsayi idan ka kama wannan bakon dauro idan ya kama yaro da sauki idan yaro ya samu wannan allura ta rigakafi sai kaga abin ya zo mishi da sauki amma idan har bai kai ga an mishi wannan allura ta wato rigakafin bakon dauro ba idan cutar ta zo sai kaga ta kama yaro da ƙarfi sosai in da ƙarar kwana sai ga tayi sanadiyar mutuwar yaro to gaskiya waɗannan cututtuka wato allurori da ake gaskiya ni dai bana kin su ina goyen baya kuma ina kira ga iyaye mata da ma iyaye maza wato gaskiya su daure su bada himma su riki waɗannan allurar rigakafi domin babu wani abu na cutarwa a ciki abu ne na kare lafiya abu ne kuma na da za a rike shi hannu biyu domin kuwa ba mu da gatan da zamu mai yaran mu da ya wuce wato mu fara ba su kariya tun suna kananan su har su kai ga sun girma su ma sun zama mutane
abin da ya sauka kenan a wannan shiri a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu
to madalla yanzu kuma ga baba ya ku makeri da labaran da suka dauke hankulan jaridun Ghana
don fara shirin jaridun ne da labarin annoba da ta bijiro a cikin kasar na cutar sankarau wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutum 36 jaridar Daily Guard ta ce a cikin labarai 176 da aka samu na cutar sankarau 36 ne a ciki suka mutu a jihohi guda uku na cikin kasar da suka hada da jihar Arewa da jihar Borno a Hafu da kuma jihar Ashanti jaridar ta bada cikakken alƙaloma na yaduwar cutar a cikin jihohi guda uku jaridar Daily Guard ta ce bayan sun zaga inda aka samu barkewar wannan cutar jami'an hukumomin kiwon lafiya na kasar sun tabbatar da wannan nau'i na sankarau yana da illa fiye da wanda aka sani a wata sabuwa kuma jaridar Daily Graph ta rawaito cewa an samu wasu labarai wanda ake zaton cutar sankarau ce ta kulle a jihar Volta jaridar ta ce mukaddashin shugaban hukumar kiwon lafiya na jihar Volta Dr. Yaofori Yabuwa shine ya bayyana wa kamfanin dillancin labarai na kasa jaridar ta ce da yake ci gaba da bayani Dr. Ofori Yabuwa ya ce an samu wayannan labaran ne a cikin gundumomin su ga Kofe Kita to north Karachi west Nkwanta south kuma tunde aka kai jinin su wurin gwaji a yayin da marasa lafiyan ke shimfide ana kula da su har yau jaridar Daily Graph ta buga cewa kudin ruwan fiye wata zai koma peso 30 a ranar farko ga watan Janairu jaridar ta ci gaba da cewa kungiyar masu yin ruwan fiye wata na kasar Ghana ita ce ta bada wannan sanarwar karin kudin ruwan jaridar Daily Graph ta ce da yake bayani a wurin taron manema labarai shugaban kungiyar masu yin fiye wata Mr. Magnus Nono ya ce wannan karin kudin ruwan da ya zama tilas ne sakamakon karin kudin wuta da na ruwa da na albarkatun man fetur da gwamnati ta yi a kwana-kwanan nan jaridar ta ce kungiyar ta masu yin ruwan fiye wata ta kira ga hukumar tsara kuɗin abubuwan jin daɗin al'umma ta PURC da ta sake duban wannan ƙari da ta yi. Sai kuma jaridar Guardian ta zuwa ita kuma ta yi kanun labarai mai cewa akwai ruruwan tashin hankali a gundumar Yandi a jihar Arewa sakamakon harbe-harbe da aka yi. Jaridar ta ce kafin harbe-harben dai akwai ƙone-ƙonen tayoyi da aka yi a cikin gundumar. Jaridar Guardian ta ce kantomar yankin Alhaji Isa Zakariya ba iya tabbatar mata da wannan labari ba a hirar waya da ta yi, sai dai ya ce mata majalisar tsaron Yandi tana nan kan shawarwari akan wannan lamari. Jaridar Guardian ta ce wata majiya ta kinkisa mata cewa ana zama tsakanin sarakuna nan yankin akan barazana da kofofin masarautar Dagbon suka yi wa junansu a cikin wannan lokaci akan da daddin fada dake tsakanin bangarorin guda biyu, wanda yayi sanadiyar mutuwar babban sarkin yankin da wasu mutane sama da 30 a cikin watan Maris shekarar 2001. Da ƙarshe sai kuma jaridar The Chronicle wacce ta rawaito cewa an kaddamar da rukunin jami'an tsaro da za su yi aiki a lokacin zabe a jihar Ashanti. Jaridar ta ce da yake kaddamar da rukunin yan tsaron, komandan yan sandan jihar Ashanti DCOP Kofi Buwaci ya ce kowace ƙasa tana samun nasarar zurfafa demokradiyyar ta ce ta hanyar tabbatar da gaskiya da adalci a fannin tsaro. A don haka DCOP Kofi Buwaci ya umarci shugaban rukunin jami'an tsaron da ya tabbatar da mambobin sa sun yi aiki da gaskiya da adalci.
To madalla yanzu kuma mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum muryar Amurka duka wuri na chat da unsan mura ga jihar Kaduna Najeriya. A yau zan gaba da ayyana ne musamman da aka ci tallafin dukkanin ne. To ya ci kamar wannan ci tallafin da aka yi ya zama da dadi kuma yau muna ganin amfanin tallafin nan bari. Sai dai ba dan ba an shi ne gwamnati na gida da kasan ce ta wulatar da kan gida a sasan kasan nan inda kowa ya samu ya shi a kasan gwamnati. Sai talakan Najeriya shi ne abin da ya fi amfani da shi.
Assalamu alaikum sashi Hassan Murya America mai magana shi kurbabar radio Matankari a jihar Kebbi Najeriya. Mai Amurka ina son bayyana ra'ayina dangane da ƙarin farashin da gwamnatin Najeriya ta yi na kalan zai. Saboda haka ina kira gwamnatin Najeriya da ta ƙara abin nan tashi ne don neman tattalin arzikin Najeriya. To saboda haka yana da kyau ta yi ƙoƙari a kan 'yan kasuwa masu sayarwa a kan farashin gwamnatin tarayyar Najeriya saboda talakan samu da ma su ji daɗi a cikin wannan kuraɗiyya. Idan ba a yi haka ba to gaskiya mu ne zai ƙare kamar talakawa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Malam Amurka Linda Sam Dollar da ke wurin Hausa a jihar Yobe Najeriya. Ina kira da shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari ya kamata ka yi wasu ɗan Najeriya saboda talakawan kaso suka zaɓe ka kuma talakawa su ne kai kuma kai ma kana kishin talakawan Najeriya. Ana shan wahala a Arewa, ana shan wahala a Najeriya. Ga talaucin da yake damun mutane, ga tsadar rayuwa, ga ƙasa babu komai, ƙasa babu kuɗi, ga kuɗi yana wahala, ga mutane suna ne a cikin damuwa.
To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice da Usman zai kawo muna.
To a yanzu haka dakarun yakin Amurka suna jibge a kasar Libya da nufin zakulo abokan da za su hada hannu tare don fadada manufofin yaki da ƴan kungiyar ta'addar ISIS. Jami'i da yake yada kula da yada labarai a ma'aikatar tsaro ta Pentagon Peter Cook ya bayyana haka. Ya bayyana cewa ƴan sojojin da aka kai Libya din ba wani da yawa bane amma kuma bisa amincewar shugabannin kasashen ta Libya, wanda kuma yace ba wani fada ake yi a Libya ba amma ƴan ISIS suna da ƙarfi idan aka dubi yadda suke dada karfafa kafadunsu a sirce da makwabtansu. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Sudan ya bada izinin bude boda ta kan iyakar kasar sa da Sudan ta Kudu a karan farko tun bayan ballewar yakin basasar kasar wanda aka yi sakamakon warewa da ita ta Kudun ta yi, wanda kuma yakin da suka dinga yi din ya hada da maganar mulkin man fetur na inda ake sa ran akwai shi kan iyaka.
To madalla da wannan kuma kawo karshen shirin gaba ɗayan sa, sai anjima da lasar ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Cikko har da shirin na Jummai Ali na sai bango ya tsage. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman shi Usman Ahmed Kabara da ya taya ni gabatarwa da Chubahiru Jodone wanda ya bada umarni, da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Voltage wanda muka yi sani da zanga zanga. Ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.